Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu haron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na Jihohi Afrika akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya hawa kuma ana iya samu akan tashar alfa radio da ke kuma su ta kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama mu suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu haure assalamu alaikum, barkamu da haka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan dare da wani sabon shirin. A cikin wannan shirin za mu kawo muku rahoto game da kasafin kuɗin da za a gabatar gobe. A kansa ne muke son mu ji ra'ayinku. Kana idan muna da lokaci za ku ji rahoton yadda mutane a Najeriya ke yankewa kansu hukunci akan zababbun ƴan majalisunsu, sai kuma labarin wasanni. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
A yau Litinin, gwamnatin kasar Burtaniya ta bayyana mutuwar wani ma'aikacin mission ɗin Krista wanda aka sace a watan da ya shige. Ta kuma ce an saki wasu ma'aikatan mission ɗin su uku da aka sace. Ofishin harkokin wajen Burtaniya da ke Najeriya ya ce an kashe Ian Square wanda yake aiki da wata ƙungiyar sa kai ta Krista da ke aikin jinya a kudancin Najeriya. Amma ba a bayyana yadda ya mutu ba. Sauran ma'aikatan mission ɗin su uku, Alana Carson, David Donovan da Shirley Donovan, sun koma gun iyalansu. An sace ma'aikatan jinyan ne ranar 13 ga watan Oktoba a yankin Niger Delta. Har yanzu babu wani haske game da sakarsu da aka yi. Ofishin harkokin Burtaniya sun ce ba za su iya bayani akan binciken da ake gudanarwa ba. 'Yan ƙungiyar Boko Haram sun saba sace mutane a yankin Niger Delta, amma ba a san ko suna da alhakin akan wannan satar ba.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga 'yan majalisa da soke shirin ba da izini wato na zama Amurka, shirin wanda ake zargi da aikata ta'addancin makon da ya gabata a New York. Ya shigo kasar, ya kira shirin wanda aka fi sani da Green Card Lottery wata masifa ce a kasa. Ya ce ba bisa cancanta ake ba da izinin shigowar kasar karkashin wannan shiri ba, sai dai kawai saboda ana tambolar zaɓar wanda za a ba izinin shiga kasar shekara-shekara. Kuma mutane da ake ba izinin shiga kasar ta wannan tambola ba su ne mafiya alheri ga kasar ba. A shekarar 2003 bayan harin watan 11, babban sweta na ma'aikatar tsaron Amurka ya nuna damuwar bakin haure daga kasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci na iya neman wannan visa. Amma rahoton shekarar 2007 ofishin kula da lamuran gwamnati ya tabbatar da cewa shirin ba da izinin zaman kasar ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka, kasancewa ana iya amfani da shi a cuci mai neman takardar izini ko kuma ya yi amfani da ita wajen cutar da waɗansu.
Wani mutum ya buɗe wa wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wani coci kusa da yankin San Antonio a jihar Texas da safiyar jiya Lahadi, inda ya kashe mutane 26 tare da raunata akalla mutane 20. Mutanen da harin ya shafa sun kama daga 'yar wata 18 da haihuwa zuwa shekaru 77, waɗanda suka raunata kuma sun kama daga shekaru 5 zuwa shekaru 73. Shi ma maharin ya mutu, kuma ba a san dalilin da ya sa ya kai wannan harin ba. Amma masu bincike sun ce maharin Devin Kelly, ɗan shekara 26, ya yi wannan aika-aikan ne bayan ya samu saɓani tsakaninsa da iyayen matarsa. Masu bincike daga gwamnatin tarayya, watan hukumar FBI da kuma hukumar da ke sa ido akan harkokin taba da barasa da bindigogi sun haɗu da jami'an tsaron yankin birnin Sutherland Springs da ke jihar Texas, mai nisan kilomita 50 daga San Antonio. Yau Litinin, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce harin kan mai uwa dawabi ba matsalar bindiga bace amma matsalar tabin hankali ce wanda yayi zafi ya kara da cewa abin da ya faru abin takeici ne bayan haka shugaba Trump ya ce maharin yana da matsalar tabin hankali shugaban Amurka na sa ido akan wannan batun daga kasar Japan kasa ta farko da yaje a ziyarar kasashe biyar da yake yi a nahiyar Asia
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC rundunar hadin gwiwa da kasar Saudi ke jagoranta da ke yaki da masu ta da kayar baya na kungiyar Houthi a Yemen ta ce za ta kulle hanyoyin shiga Yemen ta kasa da ruwa da kuma filayen sauka da tashin jirage na wani dan lokaci yayin da take zargin kasar Iran da hannu wajen kai harin makami mai linzami a Riyadh Rahotannin haɗin gwiwa da kafar sadarwar gwamnatin Saudiya ta fitar yau Litinin sun bayyana cewa za a rufe iyakokin ne domin inganta sababbin matakan da aka dauka na sa ido domin gano yadda makamai masu linzami da sauran kayan soji ke kai hannun kungiyar Houthi amma za a kula da yadda kungiyoyin da ke kai taimakon daukin gaggawa za su iya shiga Kasar Saudiya ta jima tana zargin kasar Iran da taimakawa masu ta da kayan baya yaki da halittaccen gwamnatin kasar Iran ta halataccen kasar Iran wanda ta musunta zargin Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka fara da rahoton akan kasafin kudin da za a gabatar gobe idan Allah ya kai mu shin kasafin kudin na biyan bukatar ku yan Najeriya ko menene fatan kuke ganin an yi gyara akai ko kuma an inganta ga Nasir Aramel kai da karin bayani a cikin wannan rahoton
Talatar na ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kudin badi gaban majalisar dokokin Najeriya shine karo na uku da gwamnatin za ta gabatar da kasafin kudi da yawanci yakan ta'allaka kan nema don ba adananun kudi na wannan karan ka iya shan bamban dan gangar mai ta haura zuwa wajajen dala 60 a baya dai shugaba Buhari kan koka kan yanda din tsagiran Niger Delta kan fasa bututun mai
yau man da ake tunowa yazo ya fadi amma sai gashi kuma an turo yan ta'adda suna fasa bututun mai wato idan aka kiyin kashe mu raba shikenan ba za a bar gwamnati ba ta yi aikin ta duk abin da muka yi muna yin shi akan rukon amana kuma ana rubuta a aje yadda idan wato gwamnatin ta zo nan gaba za a ga ba mu ci amanar al'umma ba
wannan matsalar dai ta kau duk da wata barazanar da yan tsagiran Avengers suka yi kwanan nan ta dawo da hare-hare shin me talakawa ke cewa ne game da kasafin kudi a Najeriya Muktar Sodangi Binanci talaka ne mai lura da lamuran yau da kullum a Najeriya
mayan ayyuka da gwamnatin tarayya take yi cikin wannan kasafi yan kasa ba su gani ko wasu daidaiku ne ke amfana da wannan kasafi
san fa kasafi ne kawai ba wai lalle da kudin bane a kasa kusan ana hasashe ne kawai
dole akwai kashi ɗaya ko kashi biyu cikin kasafin nan wanda za a fara aiki da shi idan babu wannan kenan wannan kasafi ba kasafi kawai ake yi ba wasu kawai ne yake cewa sun yi kasafi amma su ɗaya ke amfana
ba za ka rasa jin labarin tattalin arzikin Najeriya ya fara farfadowa ba an fita daga wannan kangi na fatara da aka shiga kwanaki
ana cewa an fita da kangin fatara waye ni har yanzu ban ga an fita da kangin fatara ba saboda har yanzu muna cikin wahala a Sokoto buhungumi naira 13 yake baya buhungumi naira 7800 jalkan man gida naira 5000 yanzu sai da ta kai naira 12 wani irin abu ne wannan
ana sa bangaren masanin tattalin arziki Abuja Shehu Aliyu ya ce akwai bambancin da za a gani a wannan kasafin
an yi kasafin kudi har guda biyu amma siyasar da aka yi ma kasafin kudin guda biyu an dade ba a yi ma kasafin kudi irin wannan siyasan ba domin a cikin wannan lokaci ne muka ga kasafin kudin da aka ce ya bata kwata-kwata na daya kenan na biyu kuma aka sake yin irin shi aka ce ai an zo an dauke bayanan abin kasafin kudin na uku kuma kasafin kudi ne da shi kanshi shugaban kasan da ya gabatar da kasafin kudin a 2017 ba shi ya sa masa hannu ba mataimakin shi ya sa masa hannu to kaga abubuwa ne ke haifar da abubuwa amma irin hasashen mu muna ganin a 2018 saboda abin da siyasar kasan zai zo da shi zai fi na bayan tasiri saboda abubuwan da shi kasafin kudin zai zo da shi na daya dai na tattalin arzikin kasan da ya fara farfadowa na biyu kuma na siyasar kasan tsakanin bangaren gabatarwa da bangaren majalisa wanda aka fara samun daidaito za a iya samun canji ba irin waɗannan kasafin kuɗi da kai magana na 2016 da 2017 ba.
Bayan kasafin kuɗin bara, shugaba Buhari ya ce ana cewa gafara sa ba a ga ƙaho ba, amma yanzu za a ga ƙahon. Hakanan shugaban ya ce zai ƙara yawan ministoci da nada shugabannin majalisun kula da hukumomin gwamnati. Nasiru Adamali, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, kamar yadda muka ce akan wannan ne muke son mu jira yunku a yau. Sai a wasu jihohin Najeriya, masu jefa kuri'a sun fara yanke wa kansu hukunci tsakaninsu da wakilansu a majalisar dokoki, kamar yadda za ku ji wannan batu a cikin wannan rahoton da Madina Daura ta aiko mana da shi.
Sannan a hankali dai abin yana yaduwa tun daga jihohin Neja da Kano da Bauchi da Kaduna da Katsina, kuma dukkansu 'ya'yan jam'iyyar APC ne. Labaru ke nunin cewa an yi wa tsofaffin gwamnoni da ma masu ci a yanzu bore har da jefe-jefe a wuraren taruka. Yanzu kuma an ce abin ya kai kan 'yan majalisar tarayya masu wakiltar waɗannan jihohin, musamman a mazaɓin Neja ta Arewa da Bauchi ta Tsakiya da wasu sassan Kano da Kaduna da Katsina. Abdulhamid Dan Kirko matashi ne kuma dan jam'iyyar APC ne.
Akwai wasu ma magyallami ne, ba su yakuni, ba su cizo. In suka je majalisu suna zaune ne, ba su san me ake nufi da wakilta ba. An zabe su kawai ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Sak wanda ake magana a ce sama da ƙasa, ai sak dan haka yace ai. Duk wanda yake APC da aka yi sak da shi ya samu wannan alfanu.
Ita kuwa shugaban mata ta jam'iyyar APC ɗin Dr. Ramatu Tijjani ta ce da irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ne ake iya gina demokradiyya, kuma ta ce ko gobe za a yi zaɓe a Najeriya sak za a yi.
Da na jin wata-wata ma APC sak za a yi daga sama, daga one local government state jiha kenan har binnin tarayyar Najeriya, inda muka yi da aka za a ƙara mata uwayen gida ne, mun ka san inda ke kuna.
A nasa tunanin Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam, yana ganin sai an yi da gaske a wajen zaben shugabanni.
Ba zai yiwu mu ci gaba da ɗiban waɗanda ba su san ma abin da ake kira jagoranci ba, ya zamanto su ne suke jagorantar mu a cikin harkar gwamnati mai zartarwa ko kuma harkar majalisa ɗin. Dole ne a kawo tsarin da za a samo shugabannin da sun kware, kuna suna da gaskiya, suna da amana, suna da fuskanta, kuma suna da kishin ƙasa, ba barayi bane, ba masu cin amana bane, ba waɗanda suke albazirmanci da dukiyar jama'a bane.
Duk da cewa waɗanda abin ya shafa suna amfani da kafafen yaɗa labarai na yanar gizo, suna ƙaryata labaran. Na tambayi barista mai nasara Kogo Ibrahim, ƙwararre a fannin kundin tsarin mulki.
Ita gwamnati musamman ma bangaren zartarwa tana da babban gagarumin nauyi na tabbatar da tsaro din su, kamar yadda sashi na 14 sakin sashi na 1 da na 2 a cikin baka suka yi bayani cewa tsaro da tabbatar da jin dadin jama'a shine makasudi na farko na kafuwar gwamnati. To waɗannan bayan Allah kuma idan aka bi a shari'ance suna ɗaya daga cikin bangare mafi ƙarfi mafi girma, domin bambancin mulkin soja da gwamnatin farar hula ita ce wato gidajen 'yan majalisu din nan, shine bambanci na farko. To saboda haka ƙashin bayan demokradiyya shine gidajen waɗannan 'yan majalisu waɗanda suke waɗannan aiki. Idan kuma mutane sun tafi sun sa shinge na cewa 'yan majalisun nan ba za su iya zuwa su gana da su ba domin su iya sanin matsalolinsu, wanda shine madogarar irin nagartar dokokin da za su shirya mu ƙasa, to abu ne na kaico.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kafin mu bude muku layukan mu, ku fara su shakatawa da wannan.
What? yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kiran farko daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
A daga Kano ne.
Daga Kano to waye daga Kano?
Kana tare da Umar Ofusa Unguwa Uku Layin mai fata daga Aminan Juna kuma da kanan jihar Kano wato kanan Dabo.
To za mu je. Me ra'ayinka game da wannan batu?
Eh da ai na dan tuna mun kada saboda ina kama layin da ban ji sauraro ba sosai. Hello daga Zaria.
To mun samu kira daga Zaria. Ka saurara ka ji akan ko me muke magana. Waye daga Zaria?
Na'am, Abdullahi Musamman ce daga Zaria.
To Abdullahi me ra'ayinka wannan game da wannan batu na kasafin kuɗi? Me mai fatanka?
Na'am.
Menene fatanka?
To fatara ina musu alƙi.
Eh? Wace magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da muke magana?
Kana magana da Ashiru dan mutunci daga Kogi State.
To Ashiru, me ra'ayinka game da wannan maudu'i na yau?
To gaskiya za mu ce ne kasafin gaskiya dadare yanzu dai rabu dare din gaskiya ban zama abun kai tsaye ba wannan.
To mun samu kira daga Kebbi, ka saurara za ka ji ko akan menene. Wane ne daga Kebbi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wannan ladan Ibrahim Ayawa kana magana da dan Asabe mai fata daga Yauri.
To dan Asabe mai fata, me ya gudunmuwanka wannan daren game da wannan batu?
Fata na wannan kasafin kuɗi da za a yi na wannan shekara, muna fata mu ga canjin da muke tsammani mu gani, domin an sha yin kasafin kuɗi a baya amma babu wani ci gaba. Yanzu zan baka misali ga hanya nan tsakanin Yauri zuwa Kontagora. An fara daga makirin an kai Kontagora, amma daga Yauri zuwa Koko ya wuce jiga babu wani aiki da ake yi, hatta motocin da suke aiki an jari. Ina tabbata maka idan ka bi wannan hanya daga Yauri zuwa jiga sai ka kwanta a asibiti saboda hanya ta lalace.
Subhanallahi.
In banda ramu babu komai cikin hanya. Ina kira ga gwamnatin shugaba Buhari don Allah don Annabi a biyo wannan aiki a gani. Waɗanda aka ba wannan kwangila gaskiya sun zalunce mu, ba su mun aikin da ya kamata a muna ba.
To Allah sa
motoci an
na sabai Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka, kuma a duba kuma ai gyara kila kuma an sa ba mamaki an sa wannan hanya a cikin wannan kasafin kuɗin wannan shekara. Mun gode. Yanzu bari mu je Filato. Waye daga Filato?
Baba Rabiu ne daga Filato ticket Jarmai.
To Baba Rabiu, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayi na kan maganan kasafin kuɗin da ake yi.
Eh.
Gaskiya tsakani da Allah a sa tsoron Allah a ciki.
Insha Allah.
Gaban ƙasa ya baye ka shi wanda aka ba su su yi kasafin su yi ayyukan da aka sa su su yi, da Allah ta sa tsoron Allah. Saboda yawanci abin da yake faruwa ba a bibiyi abin da aka bayar ba, to mutane sai su yi son zuciya a kama korafi a kai. Kuma wannan shugaban ƙasa namu, muna fatan ya Allah ya Ubangiji Allah ya ƙara masa lafiya.
To mun gode Baba Rabiu. Haura yau dai muna cikin Filato ɗin. Waye daga Filato?
Alhaji Fololu daga Shandon.
Wane ne?
Alhaji Fololu daga Shandon.
To Alhaji Fololu, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayin wannan batu na maganan bojir na Najeriya, Ubangiji Allah sa mu ga alheri wannan karo.
Amin summa amin Alhaji Fololu.
Kuma Allah sa mu ga abinda shi mai gida faɗa wannan kahon har sabu Hassan ne mangalar sai mun gari wannan shekaran Allah yadda.
To mun gode Alhaji Fololu. Wace magana?
Assalamu alaikum. Sunan Haji Ibrahim Umaru daga Gusau zan fara
tsaye. Wa alaikum assalam. To Umaru,
muna fatan wannan kasafin da aka yi Allah ya sa da ya biya tsarfin ma'aikatan suka yi ritaya tun daga 2014, 2015, 2016.
A jihanku ba a biya ma'aikatan gwamnatin tarayya ne?
Ma'aikatan gwamnatin tarayya ne.
To
har yanzu wallahi suna nan dai cikin halin gagane ke wasu ma ba su ma san inda
tun daga wani shekara ka ce?
Tun daga wani shekara ta 2015-16 har zuwa yanzu.
To Allah ya sa mahukunta sun ji wannan.
To amin amin.
To mun samu kira daga Abuja. Waye daga Abuja?
wannan Idris mai shayi daga nan bakin makarantar Idris University.
Wa? Idris mai shayi to da Allah ka kashe rediyonka, ina jin murya na ciki.
To na kace.
To ja mu je.
Eh. Ina fata Allah ya sa zaman yayi ga fitan Najeriya ga baki
da. Amin summa amin Idris mai shayi.
Yawa.
To mun samu kira daga Kaduna, waye daga Kaduna?
A dai ba a yawa barka da yammaci.
Barka ka dai mai rediyo da rikoda.
Sunana Murtala, ɗan uwan shi ne. Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ba za mu gushe ba dai, mu ne wa ita wannan gwamnati fatan alheri la dai Ibrahim Ayawa. To amma za ka ji shekara za ce ana budget, yanzu ɗazu na ji hanyar Abuja, har yanzu titi ga ramuka da sauransu. Ya kamata a ce muna fara garin irin manyan ayyuka a ƙasa, duk da dai muna ci gaba da mata fatan alheri. Fatan za a tashi lafiya.
To mun gode kwarai. Mun gode kwarai Murtala. Mun samu kira daga Gombe, waye daga Gombe?
Kana magana da Aliyu ne daga Gombe, jihar Gombe.
To Aliyu, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina kan muna kira ga wannan kasafin kuɗi da za a yi, Allah sa jagoranmu su rabu mu ya shiga kuɗi a aikata mana ayyukan alkhairi.
To yayi kyau.
A ƙasarmu Najeriya.
Ya yi kyau, mun gode kwarai da gaske. To muna magana ne akan kasafin kuɗi, menene fatan ku, me kuka ga an yi da ya kamata a gyara, ko kuma kuke fatan ganin an inganta game da kasafin kuɗin da ake sa ran gobe shugaban ƙasa na Najeriya zai kaddamar? To mun samu kira daga Kaduna, waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ana mutuna aiki.
Lahiya Allah wake magana.
Alhaji Ruwa ce Basulluɓe ne daga nan Gadagbe.
To Alhaji Basulluɓe, me ra'ayinka?
Muna fatan alheri, muna fatan wannan kasafin Ubangiji Allah sa zama shi ne tattalin arzikin ƙasarmu zai ci gaba daga gare shi. Domin mu idan ka dibi wannan hanyar tamu ta Kaduna wadda ta yi jos, wallahi ta giggine kawai, motoci suna ta samun azza.
To Allah ya sauka.
Muna roƙon Allah sa wannan kasafin ya zanto a yakin ta.
To amin summa amin. Allah sa mahukunta kuma sun ji wannan kira naka ko kuma kuka, da fatan za su yi wani abu a kai. Iyakan kiran da za mu iya ɗauka kenan, gobe ma rana ce don buɗe layuka na kira domin a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Tsohon koci kuma ɗan wasan Najeriya Sunday Olise ya lashe lambar gwarzo mai horar da 'yan wasa a zagayen farko na gasar League rukuni na biyu na ƙasar Holland. Olise ɗan shekaru 43 yanzu haka shi ne kocin ƙungiyar Fortuna Sittard, wacce take a matakin ta uku a gasar bayan makonni 12 wanda ya kai ƙarshen zagayen farko na gasar mai ƙungiyoyi 20. An baiwa Olise lambar tagulla tare da kaftin ɗin ƙungiyarsa Pierce Core, wanda shi kuma ya lashe lambar ɗan wasan da ya fifice a cikin lokacin. Olise ya yi murabus a matsayin kocin Najeriya a shekara ta 2016, aikin da ya soma tun daga shekara ta 2015 bayan da aka kori marigayi Stephen Keshi. A Ingila kuma, daraktan tsare-tsare na kungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea Michael Emenalo ya ajiye aikinsa bayan tsawon shekaru 10 yana yi. Emenalo ɗan Najeriya mai shekaru 52 ya bugawa ƙasarsa ta Najeriya wasa a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 1994. Ya kuma soma aiki da kungiyar Chelsea ne a shekara ta 2007. Ya yi aiki a matsayin jami'in nemo 'yan wasa da kuma horar da su kafin a ɗaga darajarsa zuwa daraktan tsare-tsare. Duk da yake kocin Chelsea ɗin Antonio Conte ya nuna rashin jin daɗinsa na rabuwa da Emenalo, to amma kuma ana ta'allaka daraktan mai murabus da kungiyar Monaco. Ita ko kungiyar West Ham ta sallami mai horar da 'yan wasanta Slaven Bilic, inda ake raɗe-raɗin maye gurbinsa da tsohon kocin Everton da Manchester United David Moyes. Bilic ɗan shekaru 49 ya bar kungiyar ta West Ham ne a daidai lokacin da take cikin ajin faduwa daga gasar Premier. Ranar Asabar da ta gabata ne wasansa na ƙarshe a kungiyar, sa'ad da ta sha kashi a hannun Liverpool da ci 4-1. Yau ne ake sa ran soma zaman sauraren shari'ar zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa wasu tsofaffin jami'an ƙwallon ƙafa uku a birnin New York. shekaru biyu bayan da masu gabatar da kara na Amurka suka bankado wata almundahanar rashawa mafi girma a tarihin kwallon kafa a duniya. Lamarin ya shafi jami'ai 42 da kamfanoni uku da ake cajin su da aikata laifi 92 da zarge-zarge 15 na cin hanci da rashawa da adadin kuɗin ya kai dala Amurka miliyan 200. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa da Amurka ke jagoranta ta samu gagarumin nasara kan kungiyar IS a yakin Syria da Iraki. Muna jin daɗin irin nasarori da kungiyar ta samu. Sai dai kamar yadda jami'in Amurka mai kula da daƙile ayyukan ta'addanci Nathan Sells ya ce, muna kuma buƙatar fahimtar cewa kungiyar IS tana sajewa ta sake salo. Ya rage namu mu ma mu bisau.
Every square kilometer of territory that's liberated means women and children and men who no longer have to live under the oppressive.
Ko wanda tsawon nisan kilometer 1 da aka kwato a yakin yana nufin cewa yanzu mata da kananan yara da maza bai zama tilas su zauna karkashin mulkin boge da kungiyar IS ta kafa ba. Sai dai nasarorin da muke samu akan IS da Syria da Iraki bai nuna cewa an kawo ƙarshen fafatukar ba. Abin da yake nufi kawai shine mun shiga wani sabon babi. Wannan sabon babi kuma shine mai yiwuwa kungiyar IS ta rika tura da karinta a sauran ƙasashen duniya su rika kai hare-hare. Wata matsalar kuma ita ce waɗanda za su rika kwaikwayon kungiyar suna kai hare-hare. ‘Yan ta'addan cikin gida wata barazana ce da take ƙaruwa wadda za mu mai da hankali a kai. Inji shi, Amurka da abokan ƙawancenta a yaƙi da ta'addanci kwanan nan suka sanar da wani sabon salon tunkarar barazanar da 'yan ta'adda daga ƙasashen ƙetare da waɗanda ke cikin gida suke yi. Shirye-shiryen guda biyu za su mai da hankali wajen gano abin da ke sa mutane su shiga aikata ta'addanci a cikin gida a kuma gano su kafin su kai ga kai hare-haren. Dandalin yaƙi da ta'addanci na Amurka da abokan ƙawancenta na ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da ta'addanci sun kuma amince da waɗansu sababbin dabaru na daƙile ayyukan ta'addanci a yanar gizo.
Well, ISIS spreads a message of hatred, a perversion.
Kungiyar IS tana yayata ƙida ƙiyayya da gurɓata koyarwa addinin Islama. Yana da muhimmanci gare mu da kuma abokan ƙawancenmu na ƙasashen duniya mu sauya wannan saƙon ƙiyayyar da rashin haƙuri da tashin hankali. Muna buƙatar aiki ba kawai da waɗansu gwamnatoci kawai ba, amma har da kungiyoyi masu zaman kansu da shugabannin addinai da na al'umma da ɗaiɗaikun jama'a masu zaman kansu da suke matsayin da za su iya ƙaryata wannan mummunan koyarwa. Amurka za ta ci gaba da aiki tare da abokan ƙawancenta na gwamnati da na al'umma domin kare duniya daga ayyukan ta'addanci. Yanzu sharhi murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC 2023 USA. Za ka kuma iya yin tsokaci ko kuma ganin wannan sharhi a shafinmu na intanet www.voanews.com/editorials.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
Yau Litinin gwamnatin ƙasar Burtaniya ta bayyana mutuwar wani ma'aikacin mission ɗin Krista wanda aka sace a watan da ya shige. Ta kuma ce an saki wasu ma'aikatan mission ɗin su uku da aka sace. Wani mutum ya buɗe wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wani coci kusa da yankin San Antonio a jihar Texas da safiyar jiya Lahadi, inda ya kashe mutane 26 tare da raunata aƙalla mutane 20.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko hadda shirin tsakanin mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Hafsat Maina Muhammad da ta taimaka domin gabatar da shirin, Daniel Brown sai injiniyan mu, ni Ladan Ibrahim yake cewa ku kwana lafiya, mun kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.